Jama'a sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta gidajen rediyon VOA Africa kan mita 102.5 da rediyo amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Lord FM. A kasar Ghana kuma ana iya kama mu Alpha Radio kuma sai kuma ta hanyar sadarwar internet a kodi yaushe a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da warhaka. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muka sake dawo muku da wani sabon shirin a wannan daren. Bayan labaran duniya za a ji cewa an fara addu'o'i saboda zaben Najeriya da ke tafe. Za kuma a ji yunkurin shugaba Buhari na ceto jam'iyyar APC bayan rikicin zaben fidda gwani.
Ganawa da shugaban Muhammadu Buhari yake yi da 'yan takara wanda suka yi nasara da wanda ba su yi nasara ba, kulliya ta biya kudin sabulu.
Kamar kowace ranar Juma'a, yau ma za mu je Kamaru don jin labaran wasanni a takaice. Kamar kowace ranar Juma'a har ila yau, bayan labaran duniya za a kira wayar mu a bayyana ra'ayi kan maudu'in da mai magana zai zaba da kansa. Lamar da za a kira ita ce alamar tarawa 2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-
Jama'a assalamu alaikum. Ga labaran duniya. A yau Juma'a wasu jami'an ma'aikatar tsaron Amurka suka fada wa muryar Amurka a yau Juma'a cewa an ƙara yawan sojojin da aka aika zuwa kudancin iyakar Amurka da Mexico yanzu har sun haura fiye da 8,000. Shugaba Donald Trump ne ya bada umarnin aika sojojin don su hana wa ayarin wasu bakin haure na kasashen nahiyar tsakiyar Amurka shigowa Amurka din. Dama tuni aka girke sojoji kamar 2,100 kan iyakar Amurka da Mexico. Idan aka hada gaba daya yawan sojojin da aka girke akan iyakar sun zarce sojojin da ke yaki da kungiyoyin yan ta'adda a kasashen Iraki da Siriya. Wasu mahara da ba a tantance ko su wane ne ba a Pakistan sun kashe wani jigo a cikin shugabannin kungiyar yan Taliban na Afghanistan. Wasu daga cikin iyalansa sun tabbatar da cewa an kashe Maulana Sami'ul Haq dan shekaru 81 da haihuwa yau Juma'a cikin garin Rawalpindi kusa da babban birnin kasar Islamabad kuma an kashe shi da wuka ne. Maulana Hamidul Haq dan mamacin ya ce mai gadin baban nasa ya tafi wata kasuwa da ke kusa da su ne a lokacin da farmakin ya faru. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington DC. Matar da ɗan jaridan nan Jamal Khashoggi ya soya aura ta ce matsayin da gwamnatin shugaban Amurka Donald Trump ta ɗauka a kan kisan gillar da aka yi wa ɗan jaridan mataki ne da ke nuna cewa gwamnatin ba ta damu da kima ko darajar bil'adama ba. A wata kasida da ta rubuta wa jaridar Washington Post, matar mai suna Hattis Sengiz ta ce a tsakanin dukkan kashe-kashen duniyar kasar Amurka ce ya kamata ta jagoranci kokarin cafko waɗanda suka aikata wannan kisan gillar domin a yi musu hukunci. Sengiz ta ce wasu mutane a gwamnatin Amurka suna fatan ganin an manta da wannan kisan gillar da aka yi wa Khashoggi tare da dabarun jinkirtawa. Ta ce amma za su ci gaba da neman ganin gwamnatin Amurka ta ci gaba da famar neman an farauto waɗanda suka hallaka Jamal don tabbatar an yi musu hukunci. A karan farko mace za ta jagoranci kotun kolin ƙasar Ethiopia a jiya Alhamis ne bayan ta share kamar mako guda tana tunanin abin. Miza Ashnafi, wadda lauya ce kuma mai fafutukar kare haƙƙin mata, ta amince da karɓan mukamin da aka bata na jagorancin kotun kolin ta Habasha. Ta gaya wa sashen harshen Amharic na gidan rediyon nan na muryar Amurka cewa na san nauyin da yake tattare da wannan aikin, amma idan da dama irin wannan ta zo, wacce tana zuwa sau ɗaya ne a rayuwa, na ga cewa ya kamata na karɓa. A baya dai Miza ta taɓa alƙaliya a babbar kotun ƙasar daga 1989 zuwa 1992. Haka kuma ta yi aiki da kwamitin da ke kula da tattalin arziki na Majalisar Ɗinkin Duniya akan Afirka. Sannan Miza ta jima tana aiki a matsayin lauya, alƙaliya mai fafutukar ƙwato wa mutane haƙƙinsu da kuma shugabanci a harkokin kasuwanci. Haka kuma ita ce ta fara kafa bankin mata zalla a Ethiopia, ta kuma kafa ƙungiyar lauyoyi mata a ƙasar.
Muhammad Hafiz Baballe aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To, yayin da ake rigingimu a sassan Najeriya bayan kuma babban zaɓe na nan tafi, al'ummar musulmi a jihar Oyo sun yi addu'ar Allah ya kare. Hassan Umar Tambol gare ka.
Babban limamin Ibadan Alhaji Abdul Bakari Agbatumo Kekere ne ya jagoranci addu'o'in.
Amina.
Alhaji Abdul Bakari Agbatumo Kekere ya roƙi Allah da ya kawo zaman lafiya a lokacin zaɓen da bayan zaɓen a jihar Oyo da ma Najeriya baki ɗaya, da yake jawabi a wajen taron addu'o'in zaman lafiyar sarkin musulmin ƙasar Yarbawa da jihohin Edo da Delta. Alhaji Dawud Akinyola ya yi kira ga 'yan siyasa da su daina amfani da matasa wajen tada rikicin siyasa. Alhaji Dawud Akinyola ya ce a sakamakon zaɓen da za a yi na shekarar 2019 a Najeriya baki ɗaya, muna roƙon Allah ya kawo muna zaman lafiya, kuma muna son zaɓen ya tafi lafiya, a yi zaɓen ba tare da wata matsala ba ga jama'a. Sarkin musulmin na ƙasar Yarbawa ya ƙara da cewa sai da zaman lafiya ne za a sami ci gaban jama'a da ƙasa. Idan babu zaman lafiya a tsakanin jama'a, komai ba zai tafi daidai ba. Da yake magana a wajen taron addu'o'in shinan hukumar zaɓe a jihar Oyo, Mr. Mutiyu Agboke ya ce jama'ar Oyo da dama ba su karɓi katin jefa ƙuri'a ba. Mr. Mutiyu Agboke ya ce mutane kaɗan ne suka karɓi katin ƙuri'a, kuma babu yadda mutum zai yi ya yi zaɓe ba tare da katin zaɓe ba. Ya buƙaci jama'a da su hamzarta su karɓi katin zaɓensu. Taron addu'o'in dai ya sami halartar mutane da dama, ciki har da Olubadan na Ibadan Oba Salihu Adetunji. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
To, gaida Hassan daga Ibadan, kuma bari mu kaɗa birnin tarihin Najeriya Abuja, inda bayan da rikice-rikicin bayan zaɓukan fadda gwani suka yi barazanar yin lahani ga jam'iyyar APC mai mulki, Shugaba Muhammadu Buhari ya shiga ganawa da waɗanda suka faɗi zaɓen da kuma waɗanda suka yi nasara don sasantawa. Kan haka ne da kuma wasu abubuwa masu alaƙa, wakilinmu a fadar shugaban Najeriya Umar Faruk Musa ya haɗa mana wannan rahoton.
Alhaji Mai Malabu ne tsohon babban sakatare na jam'iyyar APC, wanda a yanzu yake dan takarar jam'iyyar na neman mukamin gwamna daga jihar Yobe. Ya halarci irin wannan ganawar da Shugaba Muhammadu Buhari ya yi. Ya kuma min ƙarin bayani dangane da tasiri ko kuma ƙalubalen da wannan ganawar ta haifarwa jam'iyyar ta APC.
To, alhamdulillah, ganawa da Shugaba Muhammadu Buhari yake yi da 'yan takara wanda suka yi nasara da wanda ba su yi nasara ba, kulliya ta biya kuɗin sabulu saboda su waɗanda ba su yi nasara ba sun ji daɗi da yadda karrama su, yake ba su haƙuri su rungumi kadara. Dama a demokradiya dole ne wani ya yi nasara, wani kuma ba zai nasara ba. Wannan kuma bai nuna cewa su ba 'ya'yan jam'iyya ba ne ko kuma ba rawar da za su taka a jam'iyya.
To, amma har yanzu ana ci gaba da samun wasu 'yan jam'iyyar ta APC da ke ficewa suna koma waɗansu jam'iyyun, musamman saboda suna kuka cewa ba a yi musu adalci wurin fitar da 'yan takara ba.
Babu wanda dai a sanin mu wanda suka bijire, sannan kuma babu ganin rashin adalci a ciki, sannan kuma babu wanda aka hana wa takara. Sai dai ka yi maganan mutum ya shiga takara bai nasara ba, wannan kuma dama ba dole bane dukansu su ci. ci zabe.
Ni na san a jihar Kebbi alal misali akwai waɗansu da suka biya kuɗin su ma aka hana su tsayawa takarar mukamin gwamnati wanda kuma ya saba ka'idar da ku ƴan jam'iyya ta headquarter suka tsara na fitar da ƴan takara.
Duk inda kaga wani ya biya kuɗin sa ya yanki form bai shiga takara ba, watakila wannan jaha sun koma maganan sulhu ne. Idan kana maganan wasu za sun fita ko wani abu, ka duba jihar Rivers inda wancan zaben PDP an rubuta mata kuri'u miliyan 1,400,000, amma wannan karo ka duba senatotin su uku masu ci yanzu duka haka jam'iyyar APC suke yi.
Na farko dai jam'iyyar ku cewa ta idan aka kasa samun sulhu to a fafata a yi kato bayan kato a kada kuri'a, sannan kuma waɗannan daga kudu maso kudancin Najeriya da ke ta kurura suna shigowa APC mutane ne da ake zargin suna da kashi a gindin su, APC na binciken su don haka ne suka shigo APC domin su samu mafaka. Wannan ba haka zai iya ma jam'iyyar lahani akan maganar yaki da cin hanci da rashawa ma?
Ai yaki da cin hanci da rashawa ba ruwanta da jam'iyya. Ka gaya mutum guda da yake jam'iyyar APC da yake da kashi a gindi wanda aka yi babakin ri'a a wancan gwamnatin da shi wanda yanzu aka rufa masa asiri yake zaune.
Mai Malabuni kenan tsohon babban sakataren jam'iyyar APC kuma a yanzu dan takarar mukamin gwamna daga jihar Yobe na jam'iyyar. A halin da ake ciki dai an sa ido a ga irin matakin kunda gwamnatin za ta sake dauka domin shawo kan waɗanda suke kuduri, kuma a halin da ake ciki suka fara yanke shawarar ficewa daga jam'iyyar saboda ci gaba da korafe-korafe ko kuma koke-koke da ake fama da shi a waɗansu jihohi da zaɓuka na fitar da ƴan takarar ya kai ga har wasu aka gunfanar da su a gaban kuliya. Umar Faruk, Musa Mur Amurka, Abuja, Najeriya.
To an jima kaɗan za a kira wayar mu a bayyana ayoyi kan maudu'in da mai magana zai zaɓa da kansa kafin nan ga ƙarin bayani.
Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta sai kun saka alamar ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1-202-205-2655.
To da alamar muna da wani malami akan layi daga Kaduna. Wake kan layi?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
To daga nan garin kasuwar magani a jihar Kaduna, suna Prince Abubakar.
To Prince Abubakar, muna jinka.
To ina so ne in kira ga gwamnatin jihar Kaduna da kuma dukkan hukumomin tsaro da ke fadin wannan kasa da ma gwamnatin tarayya. A biyo bayan wani rikici mai alaka da kabilanci da addini da ya faru a wannan gari na garin kasuwar magani, muna jaddada kiran mu lalle a tabbatar an kama waɗanda suka rura wutan wannan rikici tun asali. Mun sani akwai kokarin da hukumomi suka yi na kama wanda aka samu a cikin wannan rikici, to amma akwai wanda suka sababa rikicin tun da farko. Muna buƙatar lalle a tabbatar an kama su domin gurfanar da su don yin hukunci. Ko ba kuma ya zama ila izina ga sauran al'umma domin kauce ma ta da irin waɗannan rikice-rikice a faɗin jihar Kaduna baki ɗaya.
To da fatan hukuma ta ji kuma za ta ɗau mataki. Har yanzu dai mun makale a Kaduna, wake kan layi kuma layo.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
To bayan kalmar shi barka da yammaci.
Barka mutala.
Sunana Mursala, ina kiranku daga garin Gasa a Kaduna tarayyar Najeriya.
Haka.
To a kalmar cewa ra'ayina yana nan kasar ku ne na America, duba da shawarar da zamu ba shi shugaban kasa Amurka. A duk duniya kowa ya san fa America yanzu dai ba wata kasa da take da karfin soja da mulki, kuma ana yi mata kallon haka yadda take ta rungumi kowa ya zamanto kowanne kabila a duniya ya shigo in dai cika ka'ida za ta rungume su. Muna ba da shawara maganar da yake zai dinga soki a takardar izinin aiki yaro ya zama dan kasa, to gaskiya zai kara rage mu America daraja a duniya ne. Kuma wannan hakan da suke karban kowa ya sa duk duniya muke mata ba wani kasa da yake ta karfin soja ta arziki kuma kowa na ganin cewa in matsala ta same shi America za ta turo mai gudunmuwa da taimako a kasan kisa ta samu wannan daraja da fatan ƴan majalisar America za su ƙara duba wannan magana ƙara gyara shi da fatan za ku tashi lafiya
to kai ma haka Murtala mun gode daga Kaduna kuma yanzu kan bari mu kada Niger wake kallaye a Niger
Ibrahim ne wanke gula a garin mai gode a Kimba
to Ibrahim muna jinka
to gaskiya ne ra'ayina a yau bisa ga ainihin zubar da jini da ake musamman arewacin Najeriya game da ainihin wannan ɗan shiya da ake karkashewa ake zubar da jininsu so shugabanninmu na arewa da kuma ainihin talakawanmu akwai masu jin daɗi akwai wanda ba sa son haka su suna da abin da ya faru Maiduguri a haka aka fara aka zo Maiduguri ya kasance ba daɗi gashi kuma wannan ya zo ya bazu an fara zari a Kaduna gashi kuma koma Abuja ga kuma zubar da jinin da ake a Zamfara suna fa arewar tamu ce ba a tofa kuma sannan duk wani zubar da jini da ake suna fa fir'auna ma ya riga su saboda duk abin da mutum zai yi taka ɗanɗan a duniyar shi da lahirar shi ya ra'ayina kenan
to mun gode sosai Allah sa sun ji kuma za su kai zuciya nesa a zauna lafiya to bari mu je mu Kano wake kalla ya Kano
Ibrahim ka almasi barka da dare
barka da warhaka
eh to dan Kaduna ne amma daga kanan Dabo
da alama
eh sunana Aladu Musa Garo ne radio da recorder kasuwar kawo Kaduna Najeriya amma daga kanan Dabo
da alama
to ka almasi mu za mu kira ne ga al'ummar Zuru da Kewaye da Yawuri yawa bala izin na Allah muna ganin kamar shine ya fi cancanta a wannan zabe da za a yi saboda mu tabbatar da cewa mutum ne wanda yake da kishin wannan yanki na Zuru da Aisha Kabi to muna fatan Allah subhanahu wataala ya bada nasara kuma abin da nake kira ga gwamnatin jihar Kaduna ya kamata a ce gaskiya kamar inda wani dan yi korafi akan wannan abu kaga da yawa zaka ga an kama mutum wanda yake mutum ne an tabbatar da kana da laifi da ga mutum an sako shi kwana biyu kaga yazo yana duka baki yana kuri yana tafiya yana tinkawo
to da alamar da layin
tunda mun san
to ci gaba layin ka dai da layin mai radio da matsala wato kamar yadda muka ce yau rana ce da mai magana zai zabi maudu'in da kanshi amma ba mu cika son a tallata wani dan takara ba to bari mu je mu Niger wake kan layi a Niger wake kan layi to da alamar da layin na Niger din ma ya katse to kamar yadda muka ce yau to bari mu je mu Bauchi Yakubu wake kallaye a Bauchi
assalamu alaikum Ibrahim kalmasi garba
wa alaikum assalam barka da
kana magana alaisawa kafi ma da yake karamar hukumar Ganjo jihar Bauchi to alhamdulillah yau ranar juma'a ranar fadar ra'ayi ne daidai gurgudo ba da sabawa ba ko ba haka ba
haka ne daidai
to ina kiran shugaba Muhammadu Buhari ya tara ƴan takararmu na jihar Bauchi muna da labarin yana ba su hakuri akan zaben jihar Bauchi yana nuna musu cewa bai san abubuwan da aka yi ba baya da hannu a ciki ko da sai ya shugaba Muhammadu Buhari mu fa jihar Bauchi ba a mana adalci ba an ce jam'iyyar APC za a yi mana adalci to mu fa ba a mana adalci ba don haka gaskiya shugaba Muhammadu Buhari ya sani dama jam'iyyar na nasa ne in kai kyauta sa ce in ta baci ba shi ne don haka mu a matsayin mu na ƴan jihar Bauchi hakurin da ya bada mu ƴan takara mun ji ya ba su to amma mun fata na kawo mu amince ba kuma za mu yi jam'iyyar APC a jihar Bauchi ba kuma Allah da takare a gindi da wuya a jihar Bauchi jam'iyyar APC mai magana sama Alai Sawa kafin ma da karamar hukumar Ganjo jihar Bauchi da fatan da ku tashi lafiya Ibrahim Kalma shi garba
to mun gode har yanzu dai muna Bauchin wake kallaye a Bauchi ila yau
assalamu alaikum sashi Hausa Radio America
wa alaikum assalam
sunana Ayuba Garba Imam daga kafin madaki a jihar Bauchi
to malam Imam
yawa to ra'ayina na yau zan yi kira ne ga gwamnati da Allah su rage mana kudin shiga makarantu na gaba da secondary school abin da ya shafi NCE da kuma diploma da HND da degree muna da kon gwamnati da Allah su rage mana wannan kudi na shiga wayannan makarantoci saboda yaran mu talakawa su samu shiga karatu su samu ilimi mai kyau kudaden har ga Allah yayi tsada muna roƙon gwamnati su rage mana saboda yaran mu samu ilimi nagode mai magana Ayuba Garba Imam
kafin madaki a jihar Bauchi.
To Imamu, ma mun gode da fatan hukuma za ta dau matakin da ya dace saboda matasa kowa ma dai ya samu ilimi kamar yadda to ga wani akan layi daga Kebbi. Wake kan layi a Kebbi?
Ina ga Grand Galadima Umaru Argungu.
To dan Argungu muna jinka.
To ina jin kamar ga madar kiso sai aka muta ta zuwa Kebbi. Muna tsaka mai waya don Allah ya tsaka muna adiba ba mu da kamata ya tsaya muna don Allah.
To da fatan waɗanda abun ya shafa za su yi abin da ya dace. To kamar yadda muka ce yau kofa na buɗe ga duk mai sanya to da alamar dai akwai wani malami daga Zamfara. Wake kala ya Zamfara?
Nasarawa ne.
To muna jin ka na Nasarawa.
Malam Gambo ne daga Angonungu.
To Malam Gambo muna sauraron ka.
Magana na shine kaman Kaduna abin da yake faruwa nan. Ya kamata ce tun da dauki al'an sayar bai ya tsire dauki mataki. Ya kamata a bari shi ya dauki matakin da yake ni a cikin zuciyarsa. Saboda an ji ma'ana ana cikin illar mutane a wannan gefen. Ya kamata a ce kuma gwamnati ma take sa ido a cikin wannan al'amari, kar a bar ta haka. Gwamnatin tarayya babban hanya ne, bai kamata a ce a bar wannan gurin haka ba.
To da fatan da fatan hukumomi za su gyara wannan hanyar saboda jama'a ji dadin zirga-zirga da sauransu. To bari mu je mu Kaduna. Wake kala ya Kaduna?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi
ta'ala. Wa alaikum assalam.
Nana Adamu Jeji daga kamfanin Fati Jaji Kaduna Nigeria.
To ma
bayyana ra'ayina da zan yi ne dangane da abubuwan da ke faruwa a arewacin Nigeria. Na yawan kasanan da ake fama da shi. Gaskiya wajibi shugabanninmu na arewa, musamman na arewa kusa ido. Nigeria nan in ka duba kudancin Nigeria ba a samun irin waɗannan abubuwa. Sai mu arewacin Nigeria kullum kashe-kashe, kullum kashe-kashe. Da an zargi gwamnatin baya, an ce gwamnatin baya, to ita wannan da ta zo ita kuma gashi abin da ba mu gani a baya ma, sai gashi yanzu yana ta wakana. To yana da kyau gaskiya shugaban ƙasa fa ka zaki. Gaskiya saboda girman Allah dan kashe-kashen nan da ake gaskiya ya ishe. Yana da kyau ba shakka a matsayin ka na shugaban ƙasa. Gaskiya ka miki kai tsayin da ka gaskiya saboda girman Allah ba dan komai ba. Wallahi mutane ana kwana cikin zulumi.
To da fatan hukuma za ta dau mataki wato a kare mutane daga yawan kashe-kashe. Bari mu cilla can Kurmi. Wake kala a Anambra?
Ina tare da Muhammad Ino mai yadi daga Umar.
To muna jin ka Malam Mahmud.
Yawa to ina da shugaban kasar mu ne Muhammadu Buhari. Da Allah dan annabi ya taimaka mutanen Zamfara mana. Buhari mun zafi kana kare ka zaɓa Buhari mun yi zaton cewar tsaro kware mun tabbata yana iyakar kokarin sa. Amma yin ce idan ku taimaka Zamfara nan fa abinda ya taura Zamfara ba kaɗan ba ne fa. Ba kaɗan ba ne don ana kashe mutane a zuwa ɗauki 'ya'yan mutane a je a yi kidnapping ɗinsu a je su ɓoye 'ya'yan mutane su musu ciki su ba su dubawa ku je ku yi suna haba sai ka ce ba muna Najeriya ba. Ina ministan tsaron da ɗan faɗan Zamfara ne fa haba ku taimaka Zamfara nan mana ko ma boko haram ka aka je aka aje muna arewa maso yamma ne a taimaka mana mana wannan ba zai wannan bala'i da yake kama Zamfara. Da Allah muna kira da shi.
To da fatan hukuma za ta ɗau mataki a tabbatar da tsaro a dazukan Zamfara da makamantan inda ake dai samun matsala irin wannan. To bari mu je mu Baucin Yakuba. Wake kallaye a Bauchi? To muna sauraron ka.
Ya ni da mu da game da batun ƙarin salari ne da ake kirkirkice a kai. Wannan ya ji za a ce wani mutum da yana jeji miliyan takwas. Mutum da yana jeji miliyan sha uku. Mutum da yana jeji miliyan ashirin da wani abu. Amma dubu talatin ana kan fete fite a kai tun cinewa na da wasu kwamiti. Wannan abin mamaki ne a yan kasar yan abin na wannan kasar. Kan kuta da teko fawon da za a ba talaka ya zama doki an kai kowa ya ji wannan zancen. Ta hala a duba
haka.
Damuwa ne kenan.
To mun gode sosai da wannan shawara da ka bayar da dukkan alamu ta shafi mutane da yawa, kuma na san za a yi kowa in yi zai ce lalle ka ya kamata yi wani abu. To mun gode mu kowannen ku da ya bada gudunmuwar sa da kuma fatan za ku ci gaba da kasancewa da mu. Mun gode. To ga shiri na gaba.
Wasanni a takaice.
Hukumar kwallon kafa na kasar Jamhuriyar Kamaru Finkafur sun fara samun kalubale daga wajen mutane a fadin kasar, wanda ake ganin cewa shugabannin na riwon kwayya an same su da laifin cin hanci da karbar rashawa domin su gudanar da magudi na zaben da za a gudanar na sabon shugaban hukumar kwallon kafan na kasar ta Jamhuriyar Kamaru.
Saboda misali nake gaya maka kana mutane su dinga tunani, su dinga hangin nesa. Adramur na jawo hankulan mutane saboda mutane su tashi bacci. Misa waɗannan ɗan riƙon kwallon da aka saka su sun fara wato an ba su aji ta farko watanni shida, bayan watanni shida aka sake ba su, aka sake kara musu watanni shida, aka sai bayan zaben shugaban kasa ainihin wa'adin su ya kare, ba su da wani iko, ba su wani incin tafiyar da hukumar wasan kwallon kafa, amma an bar su. Saboda me yasa? An san cewa inda suke na wani wajen aiki suke yi, aiki suke yi kuma na wasu. Me yasa nace na wasu? Saboda waɗannan suka saka su a wannan wajen saboda su biya musu bukata. To kaga mu masu wato kira ga jama'a, wato mutane su dinga tunani, su yi hankali, saboda waɗannan mutane da aka saka su a nan wannan wajen hukumar kwallon kafa masu rikan kwarin nan, comité de normalisation a Kamaru a Faransanci da ake faɗa, na ƙarya ne na wato mutane da basu da fahimta, basu da muhimmanci, mutane ne wanda a kasiya idan su ma shi kan shugaban su Mr. Happy mutum ne wanda idan ga tunani, idan ga wato taza, an san cewa mutum ne wanda ne wato bashi wato magana a kan ba da yake gwamnatin Kakkata a dauke shi an saka shi, mu ko muna bin shi a baya, amma mu ba za mu da Kamaru ta koma bai da irin waɗannan mutane.
Sai kuma ta bangaren gasan cin kofin kalubale na kasar ta Kamaru, anda club guda biyu ne za su gwabza kwabirinsu domin lashe kofin na kasar. Club din Lyon Blessé da kuma club din Foce su ne za su fafata tsakaninsu domin samun zakaran da zai lashe kofin na kasa. Tsohon kaftin din kasar Jamhuriyar Kamaru Rugobek Somhana shi ne ya zamanto sabon kocin club din kwallon kafa na matasan kasar na 'yan kasa da shekaru 17. Ya kira 'yan takalle da guda 23 waɗanda za su halarci kasar Chadi domin tankaye da ake yi na halattan cin kofin nahiyan Afirka na matasa. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka da kasar Kamaru.
To ga da Awal ga shirinmu na ƙarshe, wato labaran duniya, amma fa a taƙaice.
To Ibrahim ga labaran a takaice. A yau Juma'a, wasu jami'an ma'aikatar tsaron Amurka suka faɗa wa muryar Amurka cewa an ƙara yawan sojojin da aka aika zuwa kudancin iyakar Amurka da Mexico, yanzu har sun haura fiye da 8,000. Wasu mahara da ba a tantance ko su wane ne ba a Pakistan sun kashe wani jigo a cikin shugabannin kungiyar 'yan Taliban na Afghanistan. Wasu daga cikin iyalansa sun tabbatar da cewa an kashe Maulana Sami'ul Haq ɗan shekaru 81 da haihuwa yau Juma'a a cikin garin Rawalpindi kusa da babban birnin kasar Islamabad, kuma an kashe shi da wuƙa ne. Matar da ɗan jaridan nan Jamal Khashoggi ya soya aura ta ce matsayin da gwamnatin shugaban Amurka Donald Trump ta ɗauka a kan kisan gillar da aka yi wa ɗan jaridar mataki ne da ke nuna cewa gwamnatin ba ta damu da kima ko darajar bil'adama ba. A wata ƙasida da ta rubuta wa jaridar Washington Post, matar mai suna Hatice Sengiz ta ce a tsakanin dukkan ƙasashen duniya ƙasar Amurka ce ya kamata ta jagoranci ƙoƙarin cafko waɗanda suka aikata wannan kisan gillar domin a yi musu hukunci. Sengiz ta ce wasu mutane a gwamnatin Amurka suna fatan ganin an manta da wannan kisan gillar da aka yi wa Khashoggi tare da dabarun jinkirtawa. Ta ce amma za su ci gaba da neman ganin gwamnatin Amurka ta ci gaba da famar neman an farauto waɗanda suka hallaka Jamal ɗin don tabbatar da an yi musu adalci.
To jama'a, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa, sai kuma gobe da safe ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman ma shi Muhammad Hafiz Baballe da ya karanta mana labaran duniya, da Julie Lathers Gresham wacce ta haɗa mana sautin da injiniyanmu na wannan lokacin Justin, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai gobe.